wanda kuma yazo daidai da hijira 1427 a cikin watan Shawwal. Muna yi wa ƴan uwa musulmai sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda, za mu gabatar da laccanmu ne akan fiqh da kuma mazahib al-arba'a. Fiqhu kuma da yadda aka samu mazhabobi guda hudu. Saboda sanin wannan wani abu ne da ake da bukatar sa a wannan yanayi, ko kuma wannan zamani da wasu jahilai suke ganin cewa taqlidin waɗannan mazhabobi haramun ne, sai dai a koma ga hadisai a dinga ɗaukan mas'aloli ana amfani da su. Alhali manya-manyan malamai magabata waɗanda har sun kai matsayi na mujtahidi sun yi taqlidin waɗannan mazhabobi. To shi ne muka ga ya kamata ƴan uwa musulmai su san shin fiqhu wanda ake ƙoƙarin watsi da shi a wannan zamani ake wulaƙantar da littattafan fiqhu, hatta a wasu wurare ana jifa da littattafan fiqhu, ko kuma ake yin filo da su, ko kuma ake cewa ra'ayoyi ne na mutane da son zuciyarsu babu wani dalili a kai. To shi ne a yau muke so nan suna kwanci a yau muke so mu yi bayani a kan shi fiqhun tun a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa zamanin sahabbai har zuwa zamanin tabi'ai har zuwa zamanin tabi'u tabi'i, wanda a lokacin ne aka samu al-mazahib al-arba. Gabanin komai shi al-fiqh kalima ce wanda yake nufin zunzurutu fahimta, ko kuma fahimta mai zurfi. Haka shi al-fiqh fahimta wanda yake da zurfi, al-fahmu daqiq, kamar yadda mun sha bayani musamman a wani lacca da muka kira shi da suna maratib al-faham. Mun yi bayani a kan fiqh shi ne mataki na uku daga ilm, sai faham, sai kuma fiqh. Mataki na hudu shi ne basira, na biyar shi ne ma'arifa, kamar yadda muka bayyana. To a lokacin da aka ce al-fiqh, to ana nufin al-fahmu daqiq, fahimta wanda yake da zurfi. Kasancewar mas'aloli na fiqhu an samo su ne da fahimta mai zurfi da ake yi wa ayoyin Qur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, to shi ne ake kiransa da wannan suna al-fiqh. Akwai al-fiqh, akwai kuma usulul fiqh. Idan aka ce al-fiqh shi ne mas'aloli waɗanda aka samo su a ƙarƙashin ayoyin Qur'ani ko hadisai ko ijimali ko kiyasi wanda ake aiki da su, to waɗannan mas'alolin su ne ake kiransu al-fiqh. Idan aka ce usulul fiqh kuma ilimi ne wanda yake karantar da dokoki da hanyoyin da ake istinbati ko ake ciro mas'aloli a cikin Qur'ani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, to shi yasa ba za ka fahimci fiqh yadda ya kamata ba sai ka karanci ilimi na usulul fiqh. Tsakanin fiqh da usulul fiqh kamar tsakanin hadisi ne da usulul hadis ko kuma musalaha. Ayoyin Qur'ani suna bayani akan fiqh wanda yake da ma'ana na lugha, wanda muka ce shi ne zunzurutu fahimta, ko kuma fahimta mai zurfi. Daga cikin waɗannan ayoyi inda Allah subhanahu wa ta'ala a wurare da dama yake cewa la'allahum yafqahun, yafqahun, yafqahuna a nan fi'ilul mudaf ne yafqahu, yafqahu, wanda yake nuna la'allahum yafqahuna ko za su fahimta, za su yi fahimta mai zurfi. Haka inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa قالوا يا شعيب ما كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. قالوا يا شعيب مثلا النبي شعيب سكتي مثلا يا كي شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يوانتن أبن نفكي جاء منا إلا باما مثلا شكي كم فهمتا منا جيني كوي باما مثلا شكي كم فهمتا سبو ذا شق كمين لمك بيانا جيني فهمتا لذلتي شكي حتى عند الله سبحانه وتعالى يكتوى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروز مشيدة هرزوا عند الله سبحانه وتعالى يكتوى فما لهؤلاء قوم لا يكادون يفقهون حديثا لا يكادون يفقهون حديثا يتنيساني ودن نمتاني ليسامو ودن نمتاني كوكا نمباسا فجمتر مكانا ko kadan ba sa fahimtar maganar Allah fahimta mai zurfi to wannan wasu kenan daga cikin ayoyin Qur'ani wanda suke mana bayani akan shiq al-lughanci a cikin larabci ne fahimta daidai ko kuma fahimta mai zurfi sannan kuma akwai wasu a cikin Qur'ani wanda suke bayani akan shiq wanda yake da ma'ana na shari'a ma'anar shari'a ko ma'anar fiqh na shari'a shine zaka ce al-fiqh mas'aloli na far'i ko na furu'i wadanda suke gina mutane akan ibada ace mas'aloli da ya shafi sallah farallan sallah sunnonin sallah mustahabban sallah nisabin zakka yadda ake fitar da zakka wadanda ake ba wadannan matsaloli din na furu'i to su ne ake kiran al-fiqh al-shar'i kenan kamar yadda muka bayyana hanyar samu wadannan matsaloli a cikin Qur'ani da hadisi to shi ne ake kiran sa usulul fiqh to inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين أنن يتي ليتفقهوا في الدين wannan yana nuna al-fiqh anan ana nufi fiqh al-shar'i kenan wal yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun ana Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin cewa wadanda za su fita jihadi mu'minai ba wai ga baki ɗayan jama'an gari za su fice su tafi jihadi ba ba dukkan su za su fice su tafi jihadi ba وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتدامى قول لجماعة سامو وسو جماعة قول لجماعة قول لجري قول لأنبوة سامو وسو جماعة سون ذاوان سجيس في جهاد ليتفقهوا في الدين يتدامى سكجيب سامو فهمتر الدين سفهمتي الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إذا سكجا متاننسوا مسألوا لي نفقه نا الدين وانا سكا فهمتا سيسو قرقائي متاننسوا دكي سيسو سنرجى متاننسوا دكي كاجا أنا الله سبحانه وتعالى ديسيم ليتفقهوا في الدين dan su samu fiqhun addini ma'ana cikakken fahimta na addini su karanto mas'aloli da suka shafi addini idan suka zo su karantar da mutanen su kaga kenan anan tunda an kayyade fiqhun da cewa fi dini li yatafaqahu fi dini ana ala nufi ne al-fiqhu al-fiqhu shar'i fiqhu al-shar'i ba kaman sauran ayoyi da muka karanta a cikin Qur'ani muka fassara ba wadanda wadancan ayoyin suna nuna ma'anar fiqhu ne a lugha wannan ayatin da take li yatafaqahu fi din ayar tana magana ne akan fiqhu a cikin addini to saboda haka to kun ga kenan lamarin tiquhu yana da girma tunda Allah subhanahu wataala ya ambaci tiquhu a cikin Qur'ani kuma ya nuna cewa da karanta tiquhu ko fahimtar addini ne ake karantarwa ake yin wa'azi ake hali ake umarni mutumin da ba shi da tiquhu ba zai iya karantarwa ba zai iya wa'azi ba ba zai iya tantance komai da ya shafi addini ba saboda addini idan baka fahimce shi ba baya yuwa ka fahimta to fahimtar addini shine ake kiran sa wanda ya zo a cikin Qur'ani idan muka dawo cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisai da dama manzo yayi bayani akan tiquhu a shar'ance daga cikin wadannan hadisai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi to zai ba shi cikakken fahimtar addini to cikakken fahimtar addini shi ne ake kiran fasik sai sa kullum muke bayyanawa malaman fiqhu fahimtar da Allah subhanahu wataala ya ba su bai ba wa wasu malamai ba hatta malaman hadisi in suka rawaito hadisi ya inganta suna likawa malaman fiqhu ne su ne suke da zunzurutun fahimtar da suka iya ga mas'aloli na ibada ko na mu'amala ke cikin wannan hadisi to saboda haka anan Allah subhanahu wataala yace li yatafaqahu fi dini manzo yace man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi yufaqihuhu fi dini zai bashi fiqhu addini zai bashi ilimin fiqhu ya fahimci addini daidai shi yasa zaka ga waɗanda suke kokarin watsi da fiqhu ko wulakantar da littattafan fiqhu a wasu wurare ake jifa da littattafan fiqhu ko a yi filo da su ko a kona su da makamancin wannan zaka zo ka same su kullum suna cikin rikici a tsakaninsu suna cikin sabani a yau za su ba da fatawa da Allah gobe su warware fatawar da suka bayar kai wani lokaci ma a wurin da suka yi wannan fatawar a wannan wurin kuma za su zo su warware shi gabannin a tashi kuma za ka ga suna tangal-tangal ba za ka same su miƙaƙƙu a kan hanya guda ba yau za su zo su ce abu kaza ba kyau gobe su zo su ce yana da kyau ko yau su ce yana da kyau gobe ko jibi su ce ba ni da kyau amma inda sun tsaya a kan tiquhu to suna tare da alkhairi a kowane lokaci sannan kuma addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wannan addu'a zai zo ya same su a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abdullahi bin Abbas addu'a yace Allahumma faqihuhu fid din yace ya Allah ka baki cikakken fahimta zunzurutu fahimtar addini wanda wannan shi ne ake kiran sa ilimi na tiqhu shi yasa Abdullahi bin Abbas ya zama to fitacce a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama yake da yawa daga cikin su fahimtar Qur'ani da kuma istinbatin matsaloli a cikin Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da kawai wa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ta fitinar khawarij ta cinno kai Abdullahi bin Abbas sayyidina Ali ya aike shi ya tura shi wajen khawarijawa domin ya yi muqabala da su aka tura Abdullahi bin Abbas domin ya yi muqabala da su Abdullahi bin Abbas zuwa suku da ya yi munaza da muqabala da su sai da ya mayar da khawarijawa dubu goma sha biyu suka fita a cikin khawarijawa suka zo suka haɗe da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu saboda sun zurutu hujjoji da fahimtar addini to saboda haka kenan ya tabbata fiqhun nan da ake wulakantarwa ake kokarin watsar da shi ake kira zuwa ga rashin karanta shi da kuma wulakantar da masunsa to akwai batunsa, akwai ambatunsa a cikin Qur'ani, hakan akwai ambatun tikuhu a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam. Daga bisani, duk mutumin da yake wazi da tikuhu, yake wazi da tikuhu, kuma yana da'awar, yana bin al-kitabu wa sunna ko Qur'ani da hadisi, da'awarsa za a mayar masa. Saboda in Qur'ani yake bi, Qur'ani ya ambaci tikuhu, ya ba shi muhimmanci. Ya bani muhimmanci idan sunna yake bi sunnar ta ba tikuhu muhimmanci saboda haka wajibin sa ne ya bi tikuhu in har da gaske ne yana bin alkitabu wa sunna shi yasa ake cewa abubuwan nan guda uku ba rabuwa da juna shine Qur'ani da hadisi da tikuhu duk mutumin da ya raba Qur'ani da hadisi da su ko ya raba ɗaya daga cikin su da dan uwansa to wannan lokaci za ka zo ka same shi ba mi kake bane sannan kuma a addinin sa akwai matsala zai zama abinda masu da'awar wasi da tiko suka zama a wannan zamani wannan kenan a dangane da bayanin samuwar tiko a cikin Qur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma tikuhu a zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama yana nan da ransa akwai wasu sahabbai suna bada fatawa shi da ma abin da ake nufi da tikuhu shine bada fatawa fatawan nan da ake bayarwa ba ra'ayi bane kamar yadda bayani zai zo a nan gaba idan aka ce ijma'i an yi ijma'i akan abu wai ijma'in nan ba kawai ra'ayi bane ijma'i yana da madogara a Qur'ani ko hadisi haka nan idan aka ce qiyasi an yi qiyasin abu kaza ga abu kaza to qiyasin nan ba wai ra'ayi bane kadai yana da madogara a Qur'ani ko wata aya sai qiyasin wannan abun akai ko wani hadisi ne aka yi qiyasin wannan abun akai saboda haka a fiqhu ba ra'ayi bane saboda ijma'i da qiyasi su ne suka samar da fiqh sannan kuma su kuma suna da madogara a Qur'ani da hadisi to saboda haka zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama yana nan da ransa akwai wasu sahabbai suna bada fatawa manzo kuma yana nan da ransa kamar yadda Imam Suyuti a hadisiyarsa ta ilmul asar yake cewa wa kana yuftil khulafa wa kana yuftil khulafa ibn awfi ahadan nabi zaid mu'az wa ubay abin da ya fada yace a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo yana nan da ransa al-khulafa'ur rashidun suna bada fatawa in aka zo da wani aka jiro da wani tambaya to za su bada ansa da kansu ba za su ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ba suna bada fatawa manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa al-khulafa'ur rashidun Abu Bakar Umar wa Usman wa Ali wadannan suna bada fatawa manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa haka nan Abdurrahman bin Auf shi ma yana ba fatawa manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa haka nan kuma Zaid bin Thabit yana ba da fatawa manzo yana nan da ransa haka Ma'ad Jabal yana ba da fatawa manzo yana nan da ransa haka nan Ubay bin Ka'ab shi ma yana ba da fatawa manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa wadannan sahabbai al-khulafa'ur-rashidun Abdurrahman bin Auf Zaid bin Thabit Ma'ad bin Jabal Ubay bin Ka'ab wadannan su takwas wanda wasu suna hadawa da Aisha radiyallahu ta'ala anha wadannan su tara kenan suna ba da fatawa manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa kaga kenan in aka ce mazhaban Imam Malik mazhaban Imam Shafi'i Imam Ahmad Imam Abu Hanifa to ana fatin fato musiba fatawa da ra'ayi idan ka ba fatawa ka ya kasance yana da madogara a Qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko qiyasi Qur'ani da hadisi hujjoji ne ijma'i da qiyasi hujjoji ne madogaran kan kasancewar su hujjoji kuma Qur'ani da hadisi ne to wannan kenan fiqhu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama sannan a cikin zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama sai da sahabbai suka shahara da suna fuqaha min as-sahaba fuqaha min as-sahaba wasu fuqaha ma sun ci kuhu guda bakwai daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wadannan malaman fiqhu nan guda bakwai a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sune Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Abbas da Lafi bin Mas'ud da Ubay bin Ka'b da kuma Ma'ad bin Jabal da Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da kuma Abu Huraira wadannan su bakwai sune ake kiran su al-fuqaha as-sab'a min as-sahaba ma'ana sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da tabi'an da suka yi zamani tare da su suna koma ko kuma da nan fuqaha as-sahaba suka yi dinnan ne suke yin aiki da su shi dan mazhabi guda kudin da a yanzu mu muke riko da fatoyin su muke aiki da su su kuma lokacin sun raja'a fatoyin wadannan sahabbai guda bakwai hatta sayyidina Abubakar su sayyidina Umar su sayyidina Uthman sukan koma fatoyin wadannan sahabbai din guda bakwai su ake kira fuqaha as-sab'a min as-sahaba saboda zunzurutu fiqhun da Allah subhanahu wata'ala ya ba wannan yana da misalai da dama akwai kabiyata a ina jiya idan mutum ya ja jiya menene hajjinsa akwai wannan kabiya sayyidina Abubakar ya kira sayyidina Ali da sauran alfuqaha ya tambaye su yaya sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya ba yake cewa idza shariba haba wa idza haba kadafa wa idza kasa wa idza kadafa dulli da samani da janta yace duk mutumin da ya sha jiya zai dinga yin maganganun banza wanda bai san yana yin shi ba a cikin yana yin maganganun banza zai je ya yi wa wani kazafi in kuwa mutum ya yi wa mutum fulala samanin za a masa daga misali mutum in ya sha jiya to fulala samanin za a masa ka gani to waɗannan misalai suna nan da dama wanda ba mu da lokacin da za mu kawo su yanzu muna so ne mu bada cikakken tarihin fiqhu har zuwa samar da mazhabobin nan guda hudu wadanda ake yi domin mutane su kasance a kan basira kar su dinga ɗaukan rudin wadanda suke kira zuwa watsi da mazhabobi su san da cewa a yi mazhaba wanda asalinsa fiqhu ne to akwai fiqhu a cikin Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam hatta zamanin sahaba akwai al-fuqaha to wannan al-fuqaha min as-sahaba da zatun su yana shudewa to sai aka samu al-fuqaha as-sab'a min at-tabi'in wadannan al-fuqaha as-sab'a din nan ma cikin guda bakwai daga cikin tabi'ai to su kuma sun samu asalin fatoyin su ne a makarantun waɗancan sahabbai guda bakwai waɗancan sahabbai guda bakwai ne suka samo fatoyin su suka shahara da bada ilimin fiqhu shine ake kiran su al-fuqaha saba Imam Suyuti ya nazama su a cikin al-Tilmisa yake cewa sun tabi'a wa khayruhum Uwais amma al-afdal wa khayruhum Uwais amma afdalu ibn Musayyib wa kana al-amal ala kana fuqaha sab'ati hadha Ubaydullah Salim Urwati khatin wa bun yasani aw fa Abu Salamatin an Salim wadannan baituka ya zama na al-fuqaha sab'a min at-tabi'in yake cewa a ta mafi alkhairin tabi'ai shi ne Uwaisu Uwaisu al-Qarni wanda manzo ya ba na Umar Safu yake a cikin tabi'ai ba wani zai zo yana da suna Uwaisu in kai ka kisa ka hadu da shi ka ce ya maka addu'a kisar yana nan a cikin Sahihu Muslim yace mafi alkhairin tabi'ai Uwaisu ne mafi fifin su kuwa shine musulunci da mutane yace shine ibnu musayyib shine sa'id ibnu musayyib yace wa kana al'aqlu ala kata ka hafi sabati aiki a zamanin tabi'ai tabi'ai ga baki dai su suna aiki ne da fatoyin al-fuqaha usaba shigan yadda muke aiki da mazhabobi guda hudun nan a yanzu yaya kuwa mutum zai zo ya ce ma wai mazhaba bai da tushe kai sa shine fada haka shine jahili bai san tarihin musulunci ba shigan yadda yanzu muke amfani da mazhabobi guda hudu a duniya a lokacin su al-fuqaha usaba min at-tabi'in to fato ne ake ji a cikin mazhaban da muke bi su hudu a yanzu shi yasa yake wa kana al-aqlu ala fuqaha sab'ati aiki gaba tabi'ai ana aiki ne da fatoyin fuqaha guda sai yake jero su sai yake ha sidullahi sahib urwati ha kuma nufin wanda sunan sa ya gabata shine sa'id bin musayyib ubaydullah shine ubaydullah عبد الله بن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن مسعود هذا عبيد الله السافي فيكم السافي السافي بن أروة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أروة سالم بن جيك عبد الله بن عمر لي فيكم أروة أروة فيكم أروة عبد الله سف أروتي خف وابن يسار قاسمي شي خارج كيني خارج بن زين ابن يسار شين سليمان بن يسار بن يسار شي كما قاسم شين القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه شين يتي أوفى أفوسى لمثل أن سالمي وثم لمي أمي مقن سالمي سنة أبو سلمى بن عبد الرحمن بن عوف to kun ga kenan al-fuqaha usab'a dinnan sune shigen mazhabobi guda hudu da ake bin su a duniyar yanzu sa'id bin musayyib shine ubaydullah bin abdullah bin mas'ud sai salim sa'd bin urwa bin zubayr kuma zain sai suleiman bin yasar sai al-qasim bin muhammad bin abi bakr sai kuma wasu suke sa maimakon salim suke sanya abu salma bin abdurrahman bin auf to wadannan su ne al-fuqaha wanda fatoyin su ne a zai ai ake bi ai ake da su to wadannan al-fuqaha din nan daga tabi'ai kowannen su yana da makaranta yana makaranta da hakka ta ilimi hatta ta ilimi to amma ka afkar wadannan al-fuqaha sab'a din nan daga tabi'ai aw wadannan makarantu ne aka sa mazahibul arba kamar yanda su wadannan makarantu guda nau'in al-fuqaha sab'a din nan sun sa fato ne da madogar al-fuqaha sab'a daga sahabbai wadanda muka bayyana kaga kenan daga bisani al-fuqaha as-sab'a daga sahabbai a cikin sahabbai anan ne aka samu al-fuqaha as-sab'a na cikin tabi'ai sannan kuma a anan ne aka samu al-mazahib al-arba misalin da zan ba ku anan shine a wadannan makarantu guda bakwai na tabi'ai na al-fuqaha as-sab'a dinnan da muka bayyana sukan komawa ne ga makarantu guda bakwai din nan na sahabbai alal misali zaka ga Abu Hanifa mazhabarsa galibi ya gina shi ne a karkashin fatoyin Ubaydullah bin Abdullah bin Mas'ud a karkashin wannan fatoyinsa ne ya gina mazhabarsa shi Abu Hanifa saboda shi mutumin kufa ne abdullahi bin mas'ud shi kuma a kufa ya rayu sannan kuma imamu malik ya gina fatoyinsa ne galibi a karkashin fatoyin abdullahi bin umar to haka nan in ka bi za ka ga cewa waɗannan al-mazahibul arba dinnan fatoyinsu sukan komawa ne karkashin fatawoyin الفقهاء السبعه daga tabi'ai fatoyin الفقهاء السبعه daga tabi'ai yakan komawa ne ga fatoyin الفقهاء السبعه daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma fatoyin sahabban manzo dinnan su bakwai الفقهاء السبعه yakan komawa ne ga irin fatoyin da suka ji a gun manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma istinbatin da su da kansu suka yi karkashin ayoyi da hadisai a lokacin da suka yi karo da wani fatawan da ba taba ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar ba kaga kenan daga bisani al-mazahib al-arba an samu daga al-fuqaha sab'a na tabi'ai al-fuqaha sab'a an samu daga al-fuqaha sab'a daga cikin sahabbai su kuma sun samu fatawan su a gun manzo sallallahu alaihi wasallam to yaya kuwa zaka zo kace ra'ayoyi ne na wasu karfi haka suke cewa ra'ayoyi ne na wasu karfi babu ra'ayi ko dai a ciki babu ra'ayi ko dai daga ciki asalin wadannan fatoyin suna komawa ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam dan an kana sarta kanka zuwa ga Imam Malik kace kai al-Maliki ne to wannan ba yana nuna wai Imam Malik ne kake jin sa ba ba Imam Malik kake ji ba Imam Malik a ina ya samu fatoyin sa ya samu fatoyin sa ne tushen fatoyin sa sun fito a gun manzo sallallahu alaihi wasallam ne daga bisani sunan ne ka nasarta kanka zuwa ga Imam Malik saboda shi ya binciko maka ya ciro maka ya nemo maka waɗannan fatoyi daga waɗanda ya zauna tare da su a Madina su kuma suka zauna da tabi'ai su kuma tabi'an suka zauna da sahabbai su sahabban suka zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam daga bisani in kace kana bin mazhabin Imam Malik kana bin manzo ne fil haqiqan nan gaskiya manzo sallallahu alaihi wasallam kake bi saboda shi Imam Malik din ba ra'ayin sa ya fada ba kowanne zai kawo ma dalili a Qur'ani ko hadisi to haka nan aka samu waɗannan mazhabobin nan guda hudu tare da sanin mazhabobi din asali sun ci guda hudu kamar yadda muka bayyana makarantu na fuqaha cikin sahabbai bakwai ne makarantu na fuqaha cikin tabi'ai bakwai ne to makarantu na fuqaha cikin tabi'u tabi'in a lokacin da aka samu mazhabobin nan guda hudu su ma sun ci hudu din illa iyaka a kadan kadan ne sauran mazhabobin suke cacewa a doron kasa suke zamanto babu fatoyin su kuma su zo su shiga cikin fatoyin wani ɗaya daga cikin waɗannan mazhabobin nan guda hudu to a wannan sauran suka shafi sai waɗannan guda hudu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta musu dawwama har zuwa lokacin da mahadi zai fito to su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya wanzar da su har zuwa wannan zamani din amma asali sun ci mazhabobi guda hudu akwai misali mazhaba na Sufyanu Thawri akwai mazhabu Sufyanu Thawri da makamancin sa ya shafi yanzu babu wani gunda zaka je ka ce ana bin mazhaba na Sufyanu Thawri akwai wasu mazhabobi ma daban waɗanda suka shafi a doron kasa fatoyin su ne suka shiga cikin fatoyin waɗannan al-mazahibul arba din sai waɗannan al-mazahibul arba din suka rinjaya suka ci duniya gaba daya to gabanin komai a gurguje za mu yi bayani takaitacce akan waɗannan masu mazhabobin nan guda hudu mutum na farko daga cikinsu shine al-imam abu hanifa sunansa an-nu'man bin sabit al-farisi shi al-imam abu hanifa ya rayu ne a kufa shi yasa mazhabobinsa ya ɗauko asali da fatoyin ubaidullahi bin abdullahi bin mas'ud shi kuma ubaidullahi bin abdullahi bin mas'ud ya samu fatoyinsa a gun mahaifinsa abdullahi bin mas'ud wanda duk suka rayu a kufa shi mutumin shi ba balarabi bane alfarisi irin yarurruka na mutanen iran farisawa ne idan ba ku manta ba su ne sayyidina abubakar ya yi fama da yakansu a zamanin khalifancinsa wanda muka bayyana a sira to waɗannan kabilu ne iraniyawa su ake kira farisawa to shi abu hanifa ba balarabe bane jinsinsa ko kabilarsa irin kabila ne ta iraniyawa ko mutanen iran wanda ake kiransu farisawa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi zunzurutu fahimta da zunzurutu shuku ana cewa abu hanifa idan ka zo ka tambaye shi wata matsala in ya kawo ma dalili a hadisi ko aya sai ka kasa fahimta wajhu al-istidlal na wannan aya ko na wannan hadisi din me yake nufi da kafa hujja da wannan hadisi ko me ya alaka tsakanin wannan hadisi da kuma wannan tambayar da aka masa ko me ya alaka tsakanin wannan aya da kuma wannan tambaya da aka masa saboda dun surutu shiko da Allah subhanahu wataala ya bashi har ake cewa ba dan Abu Halifa bai yi zamani da lokacin da ake tara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba to da mazhabar sa ya ci mazhabobin nan gaba daya saboda shi tabi'i ne shi tabi'i take shi tabi'i ne zamanin sa din ba tara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba hadisi kadan ya samu sauran kuma istinbaba ya dinga yi a cikin waɗannan hadisai da kuma ayoyin Qur'ani to shi yasa ake kiran mafiyansa da ashabur ra'ayi saboda a cikin fatoyin su din dalili a hadisi ko a hadisai yana da karanci sai dai zunzurutun fahimta ne suke istinbati karkashin wasu ayoyi da kuma wasu hadisai Imam Abu Hanifa ya rasu hijira yana da shekara dubu ɗaya hijira yana da shekara 150 kaga ya jima ka duba har yanzu ana bin mazhabarsa ana cewa a daɗe ana yi ta gaskiya idan mazhaban nan Allah bai amince da wannan mazhaban ba tintin Allah ya rusa shi a bayan goron ƙasa ka kirga rasuwansa zuwa yanzu shekara 2009 ya rasu hijira na da shekara 150 to yanzu hijira na da shekara ba 1427 kenan ana nan ana bin mazhabansa sama da shekara 2000 kai da a wannan zama ɗaya in ka bada fatawa la'alla gabanin ka tafi kawarwai amma shi fatawan da ya bayar yana nan fatawan yana aiki sama da shekara 2000 kuma za ka zo ka ce kai ka shi ƙarfin ka ji shi kaga ya kamata a binciki hankalinka a daɗe ana yi a yi gaskiya to wannan shi ne al'imam Abu Hanifa na biyun shi ne al'imamu Malik shi kuma mutumin Madina ne asalinsa daga Yaman yake a nan ba muna so mu yi tarihinsu ba ne tarihinsu wani maudu'i na musamman yake bukata kowanne ɗaya daga cikinsu inda za a yi kasir 10 tarihin da ba zai kare ba muna so mu ɗanyi bayani takaitacce a kansu ne shi al'imam Malik shi tabi'u tabi'i ne ya rayu a Madina asalinsa mutumin Yaman ne sannan kakansa tabi'i ne da kakansa ne aka ɗau jana'izar sayyidina Usman aka kai shi makabarta misali makaran da aka sa sayyidina Usman bin Affan a ciki mutane hudu ne suke ɗaukan makara to a na biyu na gaban ɗayan kakan Imamu Malik ne kakan baban shi din kuma sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama yayi shahada ne a yaƙin Uhud kaga wannan shi ne Imamu Malik kaga waɗanda suke ƙoƙari su haɗa Imamu Malik da wasu mutane waɗanda suka rayu a wannan zamani ba san wane ne Imamu Malik ba shi su mutane ɗin nan kowanne layinsa daban ne kowanne mutum da irin daraja da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje shi da matsayin da ya bashi shi kakansa ɗin tabi'i ne kakan babansa kuma sahabi ne a Uhud yayi shahada radiyallahu ta'ala anhu shi kuma Imamu Malik ɗaya da kaɗan daga cikin manaqib nashi idan ka zo ka tambaye shi hadisi in tambayan hadisi ka masa sai ka ce zai ce ma jirani sai ya je yayi wanka yayi alwala ya sa kaya mai kyau sabo ya sa turare ya naɗa rawani ya fito tukunan ya karanta ma hadisi ka gani a zamanin da waɗanda a wannan zamanin da waɗanda suke cewa za su ƙalubalance shi ba ma hadisi ba Qur'ani ma suna karanta shi da janaba kaga tsakanin janaba shi hadisi in ka tambaye shi hadisi ka tambaye shi in dai tambayan akan hadisi ne zai ce jirani zai je yi wanka ya sanya turare ya sa riga mai kyau sabo ya daura rawani yayi alwala ya fito tukunnan zai karanta hadisi saboda girmama hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam to shin kana ganin wannan zai karanta maka qur'ani ayoyin qur'ani da janaba cikin sa to me cewa zai kalu balance shi ya bada fatawa ya halatta mata masu haila da nifasi mutane da masu janaba su yi karatun qur'ani tsakanin akwai rata shi hadisi ma sai yayi wanka yayi azu yayi alwala zai karanta bai taba karanta hadisi bai da alwala ba maganan qur'ani wannan ka haje shi a gefe kuma imamu mali bai taba yawo da takalmi a cikin madina ba bai taba hawa kan doki ko jaki ko kan dabba a cikin madina ba saboda girmama manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ka shiga madina ba da takalmin ka kake yawo ba eh ko ka hawo mota kai da yawo a cikin madina to shi bai taba hawa kan doki ko jaki ba bai taba yawo da takalmi cikin madina ba har yanzu saboda girmama manzo sallallahu alaihi wasallam sannan yana ɗaya daga cikin waɗanda suke tsanantawa wajen koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ana buga misali da shi wajen zunzurutun mutaba'ar manzo da bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga wai masu da'awar bin sunna a yanzu to shi imamu mali shine wanda baya bin sunna ra'ayoyinsa yake bada fatawa haka kaga ya kamata ba Imamu Mali ya rasu hijira na da shekara shekara 197 hijira lokacin da ya rasu sai bayan sa Imamu Shafi'i kamar yadda Imamu Mali dalibi ne na Abu Hanifa yayi karatu a wajen sa to al-Imamu Shafi'i shine Muhammad bin Idris al-Mutallabi shi ahadul bayti yana cikin zuriyar manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma mutumin makka ne yana cikin zuriyar manzo sallallahu alaihi wasallama kuma dalibi ne na imamu malik ya ce ya karanta muwaffa malik a gun imamu malik sannan kuma allah subhanahu ta'ala ya ba shi zunzurutu fahimta da fiqhu da fahimtar lugha yaren larabci ana kafa hujja da shi wajen larabci in yayi magana ko yayi baiti maganansa da baitukansa suka zamanto shawahid na nahau shawahid na sarfu shawahid kuma na lugha saboda iya larabcinsa da fasahansa sannan kuma ya wallafa littattafai da yawa masu muhimmanci a zamaninsa daga cikin littattafansa akwai kitabur risala na al-imamu shafi'i akwai kitabu um na imamu shafi'i a takaice al-imamu shafi'i shine wanda hadis ko ilmul hadis ko kuma usulul hadis kamar yadda na rubuta project ina na biyu akan littafin sa kitabur risala da masail na musalaha wanda ya tattauna da su a cikin littafin sa risala wanda natijan da na bayar a wannan project din shine al-imam shafi'i kamar yadda shi ya fara assala usulul fiqh hasana shine ya fara assala ilimi na musala saboda daya daga cikin hadisai na musala yayi magana akan su al hadisul sahih al hadisul munqati al hadisul mudallal da makamcin su da dama radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya rasu hijira na da shekara 204 kaga kenan shi ma ya ana bin mazhaban sa sama da shekara 1200 sama da shekara 1200 na uku shi ne al-imam ahmad bin hanbal shi kuma mutumin iraki ne shi dan iraki ne shi mutumin iraki ne kuma dalibi ne na al-imam shafi'i dalibi ne na al-imam shafi'i sannan kuma shi malami ne na hadisi kuma malami ne na fiqh shi imam shafi'i yana karanta ilimin hadisi a wajensa shi kuma al-imam ahmad yana karanta ilimi na fiqh a wajen al-imam shafi'i haka suka rayu al-imamu tashi yake ce masa idza sah al-hadithu indakum fa akhbiruna in hadisi ya inganta a gunku yake ga wa al-imam ahmad ku ne malama hadisi ku ne masana hadisi idan hadisi ya zama to sahihi ya inganta a gunku kun gama aikin ku ku mika mana shi mu ne muka san wadanne matsaloli ne na fiqhu ke cikin wannan hadisi saboda kowa da layi kamar yadda mun sha bayyanawa shi fiqhu da hadisi din nan kamar likita ne da pharmacy doctor ne da pharmacy shi pharmacy ne siyar da magani ne kawai abinda ake bukata a wajen sa shine ya tabbatar maganin da zai siyar ba istiya bane magani ne ne to shikenan ya gama aikin sa in ya siyar maka ne ka zo gun doctor kwana nawa zan sha nawa zan dinga sha to wannan aikin doctor ne aikin likita ne shi zai ce maka sha biyu so uku biyu so biyu kullum da daya kwana uku sati to haka nan malaman hadisi su rawaito hadisi su tabbatar da ingancin sa sun gama magana sai su mika wa malaman fiqhu su ne za su istinbati su ciro matsaloli da yawa karkashin hadisi guda ɗaya ta ba fa wai muna magana al-imamu abu hanifa ko malik ko shafi'i ko ahmad bin hanbal ba ma almajiran su na baya can wanda tsakanin su da su akwai kusan shekara 700 600 almajiran su mabiyan su a wani hadisi guda ɗaya sai su istinbati matsaloli 100 kaje ka karanta fatul bari na al-hadith fi hadar in ya kawo hadisi sai yace wa fihi kaza wal hadith dalilun ala kaza dalilun ala kaza dalilun a kaza sai yayi ma istinbati ya ciro ma matsaloli da yawa da su karkashin hadisi guda ɗaya la Allah kai da kake ganin ba wai hadith fi hadar ba ma har imamu shafi'i da shi hadith fi hadar yake bi mazhabansa kake ganin zaka kalubalance in haka ne kama wannan hadisin ko matsala ko ɗaya ba za ka iya fitarwa ba shi mutanen nan sun yi nisa shi kuma al-imamu ahmad bin hanbal sayayye ne a kan gaskiya malami ne wanda wajibin malamai ne su koye shi ne wanda aka titine shi da sai ya ce qur'ani an halitta halittan qur'ani aka yi ba magana Allah ba ne sarakuna suka sa su gaba a wannan lokaci duk malamin suka ga wahala za a ɗaure ka za maka bulala ko a kashe ka a zuciyar su sun san ba haka bane saboda su zauna lafiya su kamala amma imamu ahmad ya ce tabbas ya ce qur'ani magana Allah ne ghairu makhluq akan wannan aka ɗaure shi a cikin kudu aka ɗaure shi a cikin kudu ya sha wahala sosai aka masa bulala sosai ya tsaya daram akan wannan shi yasa har ake buga misali da shi ana cewa laula abubakar a fi ahli ridda wal imam ahmad fi fitan da zahaba islam ma'ana ba dan tsayi wanda sai na abubakar yayi daram na yakan wadanda suka yi ridda bayan rasulun manzo sallallahu alaihi wasallama ba badan tsayi wanda imam ahmad bin hanbal yayi daram lokacin da aka yi fitintinun hadisan qur'ani ba da musulunci ya shafe kuma haka yake yanzu lokacin da manzo ya rasu wasu suka yi rita suka ce su ba su bada zaka ba da sai na abubakar ya zuba musu ido ya ki ya kansu ba shikenan a gaban na addinin musulunci ya zama to kawai kaga dama kai yau kace ka shiga gobe kace ka fita jibi kazo kace ka shiga kuma ka tsara fita an mai da shi abun wasa amma da abubakar ya tsaya ya yaki wadanda suka yi rita yau in ka yi rita kashe ka zai saboda haka ba za ka iya fita cikin musulunci ba haka nan imamu ahmad shi ma da lokacin shi ma ya fito kamar sauran malamai ya ce qur'ani halittacce ne har yanzu mu ma mun ginu a kan wannan mun ginu har yanzu mu ma a kan cewa qur'ani halittacce aka yi ba magana Allah ba ne al-imamu ahmad bin hanbal ya rasu hijira na da shekara 241 wanda shi ne na ƙarshe daga cikin ashabul mazahib al-arba wannan takaitaccen bayani ne a kansu amma kowanne ɗaya daga cikinsu in ka je ka binciko tarihinsu da darajojinsu da manakibinsu ko da kasir 10 ko 20 za ka yi ba kai zaka karasa ba saboda yawan bayani a kansu to bayan mun yi bayani takaitacce akan su waɗannan ashabul mazahibul arba'a, to za mu yi bayani akan abubuwan da suka gina mazhabobinsu a kai. Abubuwan da suka gina mazhabobinsu a kai, akwai wanda sun haɗu gaba ɗaya a kai, akwai kuma waɗanda suka yi sabani a kai. Abubuwan da suka haɗu a kai shi ne Qur'ani da hadisi da ijma'i da qiyasi. Al-mazahib al-arba gaba ki ɗaya an gina su ƙarƙashin waɗannan abubuwa guda huɗu: Qur'ani da hadisi da ijma'i da qiyasi. Duka Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kasancewarsu hujjoji a cikin aya guda ɗaya tana cikin Qur'ani. Inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa: Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul. Yace: In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah da yake: Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ati'u Allah shine al-kitab Qur'ani, wa ati'u ar-rasul shine as-sunnah hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam. Da yake: Wa in tanaza'tum fi shay'in, kun san sharafi yana da mafhumi, in kuka yi musu kuka saba akan wani abu, farudduhu ila Allahi war rasuli. Wannan shi ne qiyasi, saboda qiyasi abu ne ka gani ya faru exactly irinsa babu a Qur'ani ko a hadisi, amma akwai shigensa, sai ka ɗauko ka haɗa shi da shigensa a cikin Qur'ani ko shigensa ko irinsa a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam. Daga bisani qiyasi madogaransa shi ne mayarwa Qur'ani da kuma mayarwa hadisi. Farudduhu ila Allahi war rasuli, wannan shi ne qiyas. Fa in tanaza'tum fi shay'in, wannan shi ne ijma'i, tunda ya ce idan kuka yi jayayya a kan wani abu shi ne za a jawo qiyas. To idan ba ku yi jayayya ba fa, kenan kun yi ijma'i, kun haɗu, ba musu ba sabani tsakaninku, to abinda kuka haɗu ba musu ba sabani tsakaninku ya zamanto hujja. Inga kenan a aya guda Allah ya ambaci al-kitab wa sunna wal ijma wal qiyas, waɗanda abubuwa hujjoji ne a wajen al-mazahibul arba'a ɗin gabaki ɗaya. Sannan sun yi saɓani a kan matsaloli ne saboda wasu dalilai kamar haka. Misali, za ka ga a mazhabar Malikiya an ce abu kaza kaza ne, a mazhabar Shafi'i an ce kaza ne. Misali, a mazhabar Imamu Malik da Imam Abu Hanifa ba a sallan kowace nafila bayan la'asar da kuma bayan asuba, amma a mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Shafi'i idan sallar nafilar tana da sababi za a yi ta. Misali, kayi tawafi ne, bayan an yi tawafi ana yin nafila guda biyu, bayan la'asar ko bayan sallar asuba sai kayi tawafi, to bayan tawafi ana yin nafila guda biyu, to nafilan nan yana da sababi, sababinsa shi ne tawafi, saboda haka za ka yi wannan nafila ɗin. Amma ka kawai ka shigo masallacin harami, misali, ba tawafi ke ba bayan la'asar ko kuma bayan asuba, to ba za ka yi nafila ba, saboda ba shi da sababi. Ko kuma za ka iya yin nafilan, sababinsa shi ne shiga cikin masallacin tahiyyatul masjid. A lokacin da Imam Abu Hanifa da Imam Malik suka ce in bayan sallan asuba ne ko bayan sallan la'asar ne, kwata-kwata kowace irin nafila babu, ba kowace irin nafila. Sannan kowannen su akwai hadisai waɗanda yake dogara da su, da ke hadisan kowanne yana mahallinsa, kowanne yayi ijtihadi, wannan ya samar da zawatul asbab, wannan kuma ya kaddamar da nahayu adal amri. Misali, Imam Malik da Abu Hanifa suka ce idan umarni da hani suka haɗu, anan manzo ya ce in ka shiga cikin masallaci kar ka zauna sai kayi nafila guda biyu, anan manzo ya ce in ka shiga masallaci bayan la'asar ko bayan asuba kar kayi nafila. Nan hali ne, can kuma umarni ne. Hali da umarni suka ce idan ya haɗu, to halin ake gabatarwa, saboda haka suka ce ba nafila kwata-kwata bayan asuba da bayan sallar la'asar. Shi kuma Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal abin da yasa suka ce idan nafilin suna da sababi za a iya yin su, sun duba hada tsakanin dalilan gabaki ɗaya. To to sababin da yasa akwai dalilai da yasa suke sabani. Abu na farko, kafa hujja da wasu usul wanda ake sabani a kansu. Misali kaulin sahabi, shin hujja ne ko ba hujja bane? Shari'an annabawa ko al'ummomin da suka shude, shari'an mu ne ko ba shari'an mu bane? Masalihul mursal ko abin da ake kiran su istisna, hujja ne ko ba hujja bane? Al-istihsan, hujja ne ko ba hujja bane? Asl ne ko ba asl bane? To waɗannan abubuwa guda hudu an yi sabani akan hujjiyar su. To sabani akan waɗannan abubuwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo sabani tsakanin mazhabobi. Misali, mazhaban da yace kaulin sahabi hujja ne, sai ya kafa hujja da kaulin wani sahabi, ya gina akan wannan kauli din, ya gina wata mas'ala a mazhabarsa. Shi kuma wancan kaulin sahabi ba hujja bane. Misali, to bai gina wannan mas'ala akan mazhabansa ba. Daga bisani, a wannan mazhaba da ake aiki da kaulin sahabi abin jaizi ne, a wannan mas'ala da ba aiki da kaulin sahabi abin ba jaizi bane. Haka ne shari'an waɗanda suka gabata. Misali, annabawan da suka shude, shari'o'in da Allah ya bamu labari a cikin Qur'ani nasu, shin zai zama to shari'a akan mu ko kuma ba zai zama to shari'a ba? Abu Hanifa misali yace shari'ar mu ne, zai zama to shari'a a gare mu. Saboda in ba dan ya zama to shari'a a gare mu bane, me yasa aka gaya mana wannan shari'a din? Imam Shafi'i misali zai ce ba shari'a bane a gare mu. To daga bisani sai su samu sabanin fatawa. Shi wanda yake shari'a ne fatawarsa daban, don wanda kuma yake ba shari'a bane a gare mu, shari'o'in al'ummomin da suka shuɗe sai ya zama to fatawarsa daban. To waɗannan abubuwa guda hudu su ne kaulu sahabi, da kuma shar'u man qablana, da kuma al-masalihul mursala, da kuma al-istihsan. Waɗannan hujjoji ne ko ba hujjoji bane? To ya janyo sabani tsakanin su. Sannan abu na biyu shi ne ta'arudul adilla, dalilai su samu ta'arudi da juna. Kamar misalin da muka buga na baya, akwai hadisan da suka zo suka ce ba sallan nafila bayan asuba da bayan sallan asar. Wasu hadisai suka zo suka ce in ka shiga masallaci kar ka zauna sai ka yi nafila guda biyu, ma'ana tahiyyatul masjidi. To bayan la'asar ko bayan asuba ka shiga masallaci ba, za ka yi aiki ne da hadisan da suka ce ba nafila bayan sallan asuba ko bayan sallan la'asar, ko za ka yi aiki ne da hadisin da ya ce in ka shiga masallaci ka yi nafila guda biyu tukunna ka zauna? Ta'arudul adilla, to wannan yana janyo sabani. Wannan yace jaizi ne kaza, wannan yace kuma bai halitta ba. Abu na uku shi ne kafa hujja da alhadithul mursal. Alhadithul mursal shi ne hadithin da tabi'i ne ya rawaito a gun manzo sallallahu alaihi wasallam. Kaga tabi'i yayi bai ga manzo ba, to hadithin da tabi'i ya rawaito a gun manzo, to shi ne ake kiransa mursal. Al-a'immatu salasa, misali al-imam Malik, al-imam Ahmad bin Hanbal da al-imam Abu Hanifa suka ce hadithul mursal hujja ne. Imam Shafi'i shi kare ce hadithul mursal ba hujja bane. Saboda haka su sai su gina wani fatawa, wani kauli akan hadithul mursal, su ce abin bai halitta ba. Shi kuma imam Shafi'i ya zo ya ce ya halitta, saboda shi abin sa hadithul mursal ba hujja bane. Daga cikin waɗannan abubuwa har yanzu shi ne kira'o'i na cikin Qur'ani. Kira'o'i na cikin Qur'ani, wannan ya kafa hujja da ɗaya kira'ar, wannan kuma ya kafa hujja da ɗaya kira'ar. Misalin su yawa ne a cikin Qur'ani. Misali, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aw lamastumun nisaa falam tajidu maa, aw lamastumun nisaa, akwai kira'a ta Hamza da Kisai aw lamastumun nisaa. Waɗanda suka ce idan ka taɓa mace ko mace ta taɓa ka, ko da da sha'awa ne alwalanka bai kare ba, to suna duba kira'a ta aw lamastumun nisa, lamasa jima'i ake yi ba taɓawa ba. Waɗanda suka ce alwalanka ya kare, sun yi amfani da kira'a ta Hamza da Kisai aw lamastumun nisa, lamasa wato taɓawa. Kaga ta wannan sai a samu bambai sabani. Mun yi bayani a cikin tafsirin suratul nisa, wanda muka yi adama su cikakken bayani akan wannan aya. Haka nan misalin sa daban, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama, jumhur da suka karanta wal arhama shi hamza ne karanta wal arhami to mas'alan da za a gina akan qira'a ta wal arhama da kuma mas'alan da za a gina akan qira'a ta wal arhami daban-daban ne haka ne inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala taqrabuhunna hatta yatuhurna shine sai jinin haidan su ya yanke hatta yatuharna sai sun yi wanka wasu suka ce mace idan jinin haidanta ya yanke ko ba ta yi wanka ba mijinta zai sadu da ita sun yi amfani da qira'a hatta yatuhurna wasu suka ce in jinin haidanta ya yanke ko na nifasi in ba ta yi wanka ba bai halitta mijinta ya sadu da ita ba su kuma sun yi amfani da qira'a hatta yatuharna kaga kenan bambance-bambancen qira'a yana ɗaya daga cikin sababbai ko dalilan da yasa ake sabani tsakanin mazhabobi sannan kuma abu na gaba shine lugha fahimtar ma'anonin kalmomi na lugha misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru din nan jam'i ne na alqar wasu malaman lugha suka ce alqar shine at-tahur farki wasu malaman lugha suka ce alqar shine al-haida kilin haida to anan aka samu sabani wasu suka ce iddan matar da aka saka jini uku ne wasu suka ce tsarki uku wannan sabanin ya dauko tushe ne da sabanin da aka yi wajen ma'anar lugha ta alqar wasu ce tsarki ne wasu ce haida ne to misalan wannan na lugha suna nan da dama a cikin Qur'ani daga cikin abubuwan da kuma suke kafin sababbai na sabani tsakanin mazhabobi wannan ya ce kaza ya halitta wannan ya ce kaza bai halitta ba daga cikin wannan isan hadisi da kuma rashin isansa wannan galibi ya fi kasancewa a cikin mazhabar al-imam abu hanifa take lokacin sa ba tare hadisai da yawa ba misali imam abu hanifa yakan iya yin ijtihadi ya bada wani fatawa daga baya kuma a samu hadisi a kai inda ya hadu da wannan hadisin ba zai bada fatawan nan ba an gane imamu shafi misali da ya hadisi ya isa gunsa sai ya sabawa al-imam abu hanifa saboda imam abu hanifa ya yi ijtihadi ne bai sadu da wannan hadisin ba shi kuma imamu shafi da ya samu hadisin sai ya gina mas'alar akan wannan hadisin shi yasa in malamai suke cewa la'alla al-hadith lam yasil ilayhi zaka ga wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to wannan hadisin bai isa gunsa bane wannan kuma hadisin ya isa wajensa daga cikin sababbai da yasa ake sabani tsakanin mazhabobi ingancin hadisi da rashin ingancin sa misali imamu malik ya sahihanta hadisi sai ya gina hukunci akan wannan hadisi imamu shafi shi kuma ya ga ganin sa da wannan hadisin da izi ne sai ya ki aiki da wannan hadisin wanda ya sahihantar sai ya yi aiki da hadisin wanda ya da'afa sai ya ki aiki da shi anan sai ya samu sabanin fatawa wannan mazhaban ya halatta wannan mazhab abu kaza bai halatta ba to wadannan kadan ne daga cikin dalilai da yasa ake samun sabani ko kauli daban-daban a cikin mazhabobi to abinda za mu yi bayani a ƙarshe a kai shi ne a lokacin da aka samu sabani tsakanin mazhaba da mazhaba to babu jayayya tsakanin mabiya wannan mazhaban da kuma mabiya wancan mazhaba da ba jayayya a tsakaninsu sannan kuma bai halitta a ɗauko wani ƙauli na wani mazhaba a inda ake aiki da wannan mazhaba a zo da shi cikin waɗanda ba sa aiki da wannan mazhaba sai dai idan abin da za a ɗauko ɗin nan mazhaban da ake bi ɗin ba dalili a kai wannan wani abu ne kuma wanda yake buƙatar bincike gabanin a tabbatar wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa ake samun ruɗu da hayaniya cikin wannan zamani misalin da zan buga shi ne karatunmu na shekaran jiya a kan maleni ƙasar saudiya suna bin mazhaba ne na hambaliya indonesia eritrea misali djibouti somaliya suna bin mazhaban shafi'iyya misali a mazhabar hambaliya da saudiya suke bi ko Shafi'iyya da Indonesia da su Eritrea suke bi misali maniyi ba najasa bane. To sun kafa hujja da hadisin farki kamar yadda muka bayyana, hadisi na kankare maniyi kamar yadda muka bayyana. To mazhabar Hanafiya misali kamar Turkiya, kamar Syria, irin su Afghanistan, irin su a arewacin Indiya, duk wannan suna bin mazhaba ne na Abu Hanifa al-Hanafiya. Nan Afrika ta yamma, Afrika ta arewa da kuma Turai suna bin mazhaba ne na Imam Malik Malikiya. To idan ka dauko fatawa ko kaulin mazhaban Shafi'iyya da Hanbaliya na cewa maniyi ne da sai ka zo da shi Afrika ta yamma ko Afrika ta arewa ko ka zo da kai Turai, inda su kaka da kakanni a littattafan su na fiko a rubuce maniyin nan na jasa ne, to ka kawo rudu da hayaniya cikin su. Abin da yasa bai halitta ka dauko wancan kauli na mazhabin Shafi'iyya da Hanbaliya ka zo da shi Afrika ta yamma ko ta arewa ba, saboda su da suke ce maniyi din na jasa ne suna da dalili, da Allah dalilin su makamai da muka bayyana ya fi dalilin waɗanda suke ce ba na jasa ba ne karfi. To menene fa'idan a dauko a kawo nan? Fa'ida wani fa'ida in ba kawo rudu da hayaniya ba, amma inda abin da suke gino a kai din ba dalili ko kuma dalilin yana da rauni, wannan ba laifi. Kamar misali kabaru ne, shahararren magana a mazhabin Malikiya sadalu ne ba kabaru, amma kasancewa hadisai sahihai sun inganta, kaga ba laifi da aka shigo da yin kabaru cikin Afrika ta yamma da arewa, duk da ma ba shi ne shahararren maza kaulin Malikiya ba, saboda dalilin yin kabarin ya fi karfi. Ina fata an gane. Amma idan abin yana da dalili, in ba kawo baraka da fitina ba ne cikin al'umma, menene ka ɗauko kaulin wani mazhaba da ake amfani da su a wani waje ka kawo gunda ba a aiki da shi? Haka nan misali in ka ɗauko kaulin Malikiya cewa maniyi najasa ne, ka je da shi Saudiya ko Indonesia ka kawo musu rudu suma, saboda suma abinda suke gino a kai kaka da kakanni suna karantawa a littattafan su na fiqh, kawai sallamannin abu ne a gunsu maniyi ba najasa ba. A lokacin da ka kai musu magana ko batun cewa najasa ne, to ka kawo musu rudu da hayaniya. An gane? To wannan shi ne mu'amalar da ake tsakanin mazhabobi. Bai kamata, bai halitta ka ɗauko kaulin wani mazhaba ka zo da shi gunda ba a aiki da shi ba, in gunnan suna da dalili su ma nasu, kamar yadda bayani ɗin ya gabata. Sannan kuma wani abin da galibi masu yin haka ba su fahimce shi ba, kadiyya ta tarjihi, misali an aka yi saɓani maniyi najasa ne ko ba najasa ba ne, wanne ne rajihi? Wannan kuma harka ce ta malamai, harka ce wanda suke zuci daga cikin ɗalibai ne. An gane? Amma jama'a haka waɗanda ba su san ma da cewa akwai saɓani cikin misalan ba, menene fa'idar ka zo ka bayyana musu? Mu ma bayanin nan da muke a kan waɗannan misaloli na saɓani, darura ce ta sa dole za mu fito wa mutane bayani, saboda ana rudar da mutane a kai. Amma ba dan wannan darura ba, misali muka zo za mu yi daskara kan maniyi, kawai za mu gwadi dalilai ne na kasancewa najasa ne maniyi kawai, ba za mu kawo ma cewa akwai wani mazhaban da su a gunsu ba najasa ba ne. Amma darura ce ta kawo da ake rudu a kai, shi ne muke wa mutane bayani a kai. To saboda haka kaga kenan daga bisani za a yi amfani ne da abinda zai hada kan musulmai, abinda zai hada kan musulmai. Saboda in dai za a dauko na can a kawo nan, a dauko na nan a kai can, shikenan an rudar da addinin musulunci, an mayar da musulunci din kamar kiristaniti, kamar kiristanci, babu wani abu takamammi a kai. Amma kasancewa kowanne nahiya sun gino a kan fatuwoyin mazhaban da suke bi, to za ka ga cewa an samu haɗin kai, an samu zaman lafiya. Alal misali gabanin a kawo wannan rudu, Nijeriya akwai gargaɗuwa ne? Akwai gargaɗuwa. Kowanne musulmi yana bin musulmi dan uwansa sallah. Abinda wannan ya fada, wannan shi ma shi zai fada. In wannan ya ce mani najasa ne, wannan ba zai ce shi ma najasa ne, ba sa ba ni ka sani.
a haka sai Usman dan Fodiyo ya kafa daular musulunci daular ta rayu a karkashin mazhabin Malikiya sama da shekara 100 kuma aka zauna lafiya amma lokacin da aka zo aka ce ba mazhaba aka kawo kaulin Shafi'iyya nan Nigeria wani lokaci a dauko na Hanafiya wani lokaci a dauko na Hanbaliya shikenan aka kawo rudu da rabuwa shi yasa din mazhaba din ya taimaka wajen hada kan musulmai duniya da kuma ya rage ko kuma ya yanke rudu da hayaniya a tsakanin su abinda zai tabbatar da wannan bayani da muka yi na cewa tsakanin mazhaba da mazhaba babu hayaniya misali kai ne dan Malikiya a dan Nigeria kai je Saudiya to saboda haka zaka bi su sallah in kai kuma abin da ake bukata a gare ka shine to shine in kana da ilimi akan abubuwan da yake gudana na mazhabobin su ka dinga yin abubuwan da suke yi a can na mazhabobin su din saboda kada ka musu hayaniya misali kaga mu Malikawa ne a Nigeria rayuwar mu shekaru a can Saudi in muka shiga masallaci misali na harami bayan sallar asar muna yin raka'a guda biyu ta hiyatul masjidi saboda a mazhabar su ana yi in ka shiga masallaci ma an ka shigo wanka kawai ka zauna ke a zuwa ma ido wani ma zai yi ma magana zai ce ba ka yi raka'a biyu ba saboda in ka yi ina zauna lafiya an gane idan kuma baka sani ba kai zama in haka zuwa ka tambaye ka ai ana yin kaza 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 su saboda fasan da ma akwai wani kauli daban ba sai ka ce a ai mutumin Nigeria ne mu ga abun mu ga maza ba mu ga yanzu mushi mun taba yi da wani dan Turkiya sallah a masallacin harami ya bar mu da ya bar mu shi maza bar Hanafiya yake shi to shi kana sai yake ne mana limanci nake masa a kai za ka mana limanci a karshe ya yarda zan mana limanci din zan zan mana limanci shikenan sai muka daidaitu da shi daidai kamar yadda muke yi anan sai tura ni gaba sai na kara komawa baya sai kara tura ni gaba da na koma baya sai na tuna na ce to da Allah a mazhabar su ana dan sabawa limami ya dan wuce gaba kadan shi kuma ba mu ya dan yi baya sai na bi nasan muka gama sallah ko wannan kaulin ban taba gani ba dake a lokacin ban karanta littafin Hanafiya ba da muka yi sallama na tambayi na ce me yasa kai haka ne sai ta ba haka ake yi ba shi bai ma san da ana daidaituwa ba haka akwai irin waɗannan daban amma mu mun zo mun kawo ruɗu da hayaniya a cikin abin na dumu duk inda ka je a duniya inda suke bin mazhabon za ka ga kansu a haɗe suna bin mazhabar su in aka zo fage ne na ilimi na ɗalibai ilimi ka ɗauko littafi kana karantawa kamar irin karatun da muke na umdatul ahkam a masallaci ne iyali in muka zo bayani akan hadisi za mu ce wannan hadisi Malikiya sun ce kaza Shafi'iyya sun ce kaza ga dalilin wannan ga dalilin wannan a fagen karatu fagen ilimi tsakanin tullabi ilimi ko a tsakanin ku malamai sai ku tattauna amma bi ya shafi jama'a haka so yake wa mutane bayani abin da suka sani abin da suka gino a musa ba saboda a zauna lafiya saboda sun haɗa kan musulmai kamar yadda muka bada kissa ta Ka'aba wanda manzo ya kirusa ya ka ginawa duk da hakan shi ne daidai saboda sun haɗa kan musulmai da ɗauke fitina a cikin su to akwai misalai da dama wanda ya kasance a tsakanin sahabbai wanda zai tabbatar da wannan bayani da muke yi na rashin halattar rudu amma ba mu da lokacin da za mu yi bayani a kai amma za mu yi ishara a gurguje ba za mu karanta nassin hadisin ba misali da farko misali hadisin Ammar bin Yasir ya ce annabi da ya aike ni a wata bukatar sa sai na kamu da janaba da na kamu da janaba na rasa ruwa sai na yi birgima a ƙasa irin birgiman da dabba take yi da na zo na ba shi labarin sai ce sai ya ce min ai ya wadatar maka inda za ka shafe a fuskanka da hannunka ya koya masa taimiya ya koya masa taimama kaga a nan ne za ka fahimta ijtihadi shi janaba ya same shi lokacin ayar da take cewa wa in kuntum junuban fatahharu dinnan ko fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan da ayan bata sauka ba bai taba jin a wannan matsalan annabi yayi bayani ba sai yayi ijtihadi shi ke irin ijtihadin da malaman su suke yin kawai sai yayi jirgima manzo bai ce masa me yasa kai jirgima a kasa ai a ko yace sallan da kai ya baci duk bai ga masa ba cewa yayi masa algayen da ake yi kaga wannan dalili ne akan istihadi abu ne wanda yake jayyi haka na hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake cewa da muka yi bulaguro a shekara na 16 cikin watan Ramadan muka je jihadi da muka je a cikin mu yace faminna man sama wa minna man afṭara falam ya'id as-ṣā'im 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-ṣā'im yace a cikin mu akwai wanda yayi azumi akwai kuma wanda yake yin azumi bai ci da tsaka na bibiye sa ke azumi ba wata ke da tsaka da bibiye sa ke azumi ba aka zauna lafiya sabai yanzu wani kauli idan ka gino akai je ka aikin kuma da kai dole wai mutane ne sun bar abinda suke a kai din nan na mazhabin malikiya koda suna da dalili sai sun dawo kaulin nan na wasu mazhabobi ai sai ji ma ai rutuwa kai kaga inda sahabbai salaf din ake yi ga halin da salaf suke ci kai kai azumi shikenan sai ka ni ko ban yi azumi ba kowanne ba zai aibanta dan uwansa ba bai kushe dan uwansa ba haka na hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yusalliyanna la yus yace an la yusalliyanna أحد للزهرة إلا في بنو قريظة إلا في بنو قريظة وسو كان سجي بنو قريظة سكا قالوا كتي زي فتا لو كتي صلى أزار قول أزار زي فتا سكا نتي سكا يصلى وسو كتي آر قول أزار كتي زي فتا تند أن نبي ياتي كرم يصلى سي أبنو قريظة سي بنجي سكا جي بنو قريظة سكا يصلى لو كتي صلى أزار قول أزار يامشي manzo da aka gaya masa bai aibanta kowa ba bai ce me yasa ku ba ku karo so banu kureza kun yi sallar ba ku kuma me yasa kuka yi sallah akan hanya dan lokaci yayi ba na ce muku ku zo banu kureza ku yi sallah ba bai aibanta kowanne daga cikin su ba irin waɗannan misalai suna nan da dama za mu takaita anan saboda kurewar lokaci to da fatan Allah subhanahu wataala waɗanda suke kawo wannan rudu da hayaniya cikin al'umma Allah zai fahimtar da su zai ganar da su su gane abinda ake bukata shi ne musulmi su haɗu a kai abinda ake a kai na mazhabar malikiya wanda kaka da kakanni ake yi idan ka ga abu ba shi da dalili ba shi ke yi irshadin mutum ka ce dai amma idan abun yana da dalili ka bar mutum a kan dalilinsa saboda karin bayani akan wannan mutum ya karanta muqaddima ta Sheikh Usman Dan Fodio da yayi a na littafin sa Ihya'u Sunna yayi magana ne gamsarwa akan wannan wanda inda masu da'awar din sunna da yaka ta za su ji waɗannan abubuwa da Sheikh Usman Dan Fodio ya bayyana a muqaddimar littafin sa Ihya'u Sunna an zauna lafiya an daina wannan rudu musamman a lokacin da ake kokarin haɗan kan musulman duniya saboda irin matsalolin da suke fuskanta Allah ya sa mu dace Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya arzuta mu tinsa ya nuna mana ƙarya ƙarya ne kuma ya arzuta mu santar sa wa salamu alaikum wa rahmatullah
alaikum salam wa rahmatullah malam malam ne kuma hukuncin wanda idan yana sallah alwala su take karar warwarewa in ya sake ma haka har lokacin sallah ya wuce shi shin yana neman ya zai kina wannan mutum
wannan ya zamanto shakka wato in dai mai shakku ne to kawai ba zai watsi da wannan shakka kawai tun da yin ibadarsa kuma abin da zai taimaka ya rabu da wannan shi ne ya lazamci yawan ambaton Allah da yawan karatun Qur'ani shedan ne yake wasa da zuciyarsa shi kuma shedan yana wasa da zuciyan wanda yake rafkananne baya yawan ambaton Allah baya yawan karatun Qur'ani baya nafi na sallah ko na fitili na azumi farin da ma da kyar yake yi to irin wannan shi ne shedan yake masa waswasi ya sa masa shakku a ciki ya ga alwalarsa ba kamar ta baci kuma bai baci ba to saboda haka idan kowanne lokaci ne haka yake samun sa kawai in yayi alwala yayi wadi da shakkan da ke zuciyarsa kawai yayi ibada kuma wannan shi ne zai warware masa matsalar da yake cikin
nan sai kuma mai neman hukuncin mace ce tana haila idan ta gama wankan haidan wai a kwana 15 ta gama ne za ta yi wankan ko kuma tsakanin kwana 3 da ta bi da wani za ta yi wankan idan ta yi wannan kwanakin farkon idan jini misali bai tsaya ba kwana 3 da ake tsada ne
sai idan tana haida al'adunta al'adanta
da ta saba yi ya wuce jinin bayyance ba malaman suna da kauli guda biyu wasu kace kare kwanan da ta samu jini ne na cuta na ijtihada saboda haka ba za ta yi la'akari da wannan jinin ba za ta yi wanka kawai ta yi ibada misali ita ta saba kowanne wata kawai kwana uku uku ne haidanta sai aka samu wani wata kwana uku da ya yi jini ne yankewa kawai sai ta yi wanka ta yi ibada kaulin wasu malamai kenan wasu suka ce za ta kara kwana uku a kai ta kara saurarawa za ta kara to za ta dinga kara kwana uku har zuwa kwana goma sha biyar idan ya wuce kwana goma sha biyar to na sha shida ɗin jinin na cuta ne ba za ta yi la'akari da shi ba za ta iya yin komai na ibada wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da galibin mata suke shan wahala su sun ɗauka duk wani jini kawai jinin haila ne a'a akwai jini na cuta jinin haila shi ne yake hana azumi da sallah jinin ijtihada na cuta baya hana azumi baya hana sallah saboda rashin sanin wannan da rashin tantance tsakanin jinin haila da jinin cuta na ijtihada galibin mata suna barin azumi suna barin sallah yana hawa kansu saboda sun ɗauka jini ne na haila to saboda haka kowanne ɗaya daga cikin wannan kauli ta ɗauka ta yi amfani da shi daidai ne amma abinda aka fi so a gare ta saboda kula da addini ɗin ya kasance in dai al'adar nata tabbatacce ne kwana ukun nan ko baya yankewa to in ya zo na hudu jini bai yanke ba na cuta ne sai ta yi wanka ta yi ibadunta da ta saba yi na
sai ne neman hukuncin ko kuma neman ƙarin bayani akan mutum ne idan ya yi aure shi ne tambayar da yake zai sace matarsa kafin ya koya mata karatun addini kamar wanka wankan haila ko wankan jaraba da karatun Qur'ani wasu tambayar da yake zai sace shi ne kafin ya koya mata kuma sai bayan dole ya koya mata tukunna
ba ta sani ba dole ne sai ya koya mata kuma koyawan ai ba wani abu ne wanda yake da wahala ba ba wai ana nufin dole ne sai ya nemo wani littafi ya koya mata alifun ba'un ta'un ta iya karatu ta iya rubuta a hausance ne bayani wankan nan ga yanda ake yin sa kira samo ruwa mai sarki zaki ne a zuciyarki sannan kuma gunda na jasa ya taba zaki nan zaki fara wankewa daga nan kuma sai ki alwala zuwa wanke hannayenki ko ki alwalan cikakke sai ki wanke kanki sau uku ki shigar da ruwa ko ina sannan ki wanke bangaren damanki sau uku bangaren hagunki sau uku sannan ki wanke sama in kika gama wanke sama sai ki wanke kuma kasa da cibiyarki sannan ki gane jikinki gabaki ɗaya da ruwa shi kana a hausa ya mata bayani ta fahimta shi kana ya wada kana ya karanta fahimta ba dole ne ya sa mata wani littafi na kawai dai kuwa gari da makamashi wannan wannan zai dauki lokaci sai abin da ake bukata fahimta ne kawai na'am amma dole ne sai ya karantar da ita ta sani in ba haka ba ba sallah na'am
sai ko me neman bayani akan yana son ya labinci zikiri ne to shi ne yake nema wai wanne ne daga cikin waɗannan zai ya kamata ya lazumta misali ya fara da shi hailala ne ko istighfar ne ko salatin annabi yana so ya samu adadi ne mai yawa da zikiri shi ne ke tambaya wanne zai fara yi
malamai suka bayar shi ne ana son mutum ya fara da istighfari saboda shi mutum mai aikata zunubi ne ya aikata zunubi ne gabanin ya je gun Allah subhanahu wa ta'ala to dole ya tsarkaka kansa shigen mutumin da zai je gun wata da yake nemanta da aure ko zai shiga ɗakin matarsa ko ɗakin amarya sai ya yi wanka ya sa kaya mai kyau ya sa turare ya ga tsaf-tsaf tukunna zai shiga to haka nan zai yawaita istighfari ya tsarkaka istighfarin ya tsarkake shi ya kone duk zunuban da yake jikinsa ya tsarkaka a nan tukuna zai zo yin salatin annabi saboda ba za a je gun annabi sallallahu ba za a je gun Allah subhanahu wataala ba dole sai an bi ta hannun manzo sallallahu alaihi wasallam saboda shine wasita baina al-abdi wal rabb shine tsakanin ubangiji da bawansa ba wanda ya isa ya kai ga Allah subhanahu wataala sai ya bi ta hannun manzo sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ne sai kai salatai na manzo sallallahu alaihi wasallama